bayan soke manyan hafsoshin sojojin Najeriya da kuma mai gurbinsu da wasu, yan Najeriya suka daɗe suna kiraye-kiraye a kai. Yanzu haka dai al'umma na tofa albarkacin bakinsu game da dacewan ɗaukan wannan mataki ko akasin hakan. Shugaban da nama dai na kiraye-kiraye na cewa a musanya waɗannan jiga-jigan hafsoshin sojojin Najeriya da suka gaza kawo ƙarshen yaƙi da ‘yan ta’addan Boko Haram da zakan a kwashe shekaru 11 ana fama da shi, da ma wasu matsalolin da suka dinga kundo kai musamman ma na sassan jama'a a yankin arewa maso yammacin Najeriya. Shiyar arewa maso gabacin Najeriya dai ita ce shiyar ta fi fama da wannan matsala na hare-haren mayakan Boko Haram, yayin da matsalan ta fi yawaita a jihar Borno da kuma wani bangare na jihar Yobe da Adamawa. Na dai tuntubi kanar Husainin Manguno mai murabus da kuma kasance mai sharhi kan al'amuran tsaro, ko ya yake ganin wannan sauyi?
Wannan canji yayi kyau, saboda a hierarchy na sojojin ma zaka ga akwai stagnation, akwai wadanda sun kasa girma, saboda wadannan su suna nan sun tare hakokin su, saboda haka muna ganin wannan canjin dan da zai yi ki ba za iya cewa an ci karfin su ba, an yi kokari wanda kila a cikin kashi 100 an samu galaba kashi 20, amma dai kuma wadannan mutanen da aka kawo kai kyautu da tsaron za su zo su kara da sauran. A yi shiru a zauna a san irin yadda wani dabaru da dabaru da za a fitar a ci galaban yakin, amma bai kamata ko yaushe a fito a ce a yaki bannan.
To ko su ma al'umman jihar Borno ya suke ganin wannan sauyi a wannan lokaci?
Sunana Abdullahi Alhassan. Harkar tsaro harka ce babba, amma ka kalli yanda ake kara samun hare-hare na 'yan bindiga na garkuwa da mutane na Boko Haram a bangarori daban-daban, sai ka ce kawai ba shugabanci ko ba tsaro. Kaga shekarar su kusan 42 kenan a suna wannan jagorancin wannan abu. Burta ya zo in 1979 kana shi burta da yake dan arewa maso gabashin Najeriya, wanda shi ne shugaban hafsoshin rundunar sojin ƙasa. Akwai hanyoyi da dama a Maiduguri da Baki bi a kan hanyar garin shekarun, za ka bi sai ka zagaya tukuna ka zo, kuma shi ne shugaban rundunar tsaron ƙasa. Wannan me yake nuna? Yana nuna gazawa ne da kasawa da kuma cewa lalle-lalle amana ko aikin da aka dora masa ma ba shi yake ba.
Sunana Muhammad Abubakar Ladan a nan cikin garin Maiduguri. To wannan gaba yayi iya abin nan, yayi iya kokarin sa akan yanda yake shi shugaba ne. A lokacin da kasa ya dauki kururuwa akan cewa a canza, ya saurari kowa. Abin da ya burge ni kuma a lokacin da kowa ya manta da wannan abin, sai yazo ya canza su. Gaskiya canza wannan zai kawo nasara, zai kawo ci gaba. Wato akwai wani sakaci a cikin aikin jami'an tsaron nan da mu da muke Borno muka fuskanta. Muna sa rai a wayannan sababbin jami'an da suka zo din za su mai da hankali akan wannan irin yanayin sakakin nasu din. Kasan shanin tsari kano kenan yana da wahala, saboda za su iya zama suna jira a lokacin da suke shirye ba za a fito musu ba, to sai su sa rai kamar ma abin ya kwanta. Amma nan kuma nan suna ta ainihin kiwon su ne a lokacin, zasu a wannan irin lokacin sau da yawa ana kawo musu irin wannan hare-haren, kuma ana dan cin galaba a kansu.
Kusan dukkanin mutanen da aka naɗan sun taɓa aiki a Taita Command da ke garin Maiduguri, kama da shi kansa sabon hafsoshin sojojin Najeriya Loki Erabo da Major General Ibrahim Attahiru da Air Vice Marshal Ai Amawo, sai kuma Rear Admiral Eze Gambo wanda zai mai gurbin Chief of Naval Staff, wanda shi ne kawai a cikinsu da bai aiki a Taita Command da ke Maiduguri ba. Haruna Dauda Biyu, muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.